Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 3 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji irin halin da ake ciki a jihar Florida yayin da ake kyautar zaton isar mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian wacce hukumomi suka ce za ta zo kamar da ruwa kamar da bakin kwarya wanda ka iya jefa yankin cikin ambaliya. Bayan haka kuma za mu kawo muku shirin adawu lafiya wanda da shirya zan gabatar. Sule Mumuni Barma kuma na tafi da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai kuma sakonni da kuka aiko mana wanda za mu gabatar muku, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, mutane kalilan ne suka iya barci a Bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Dorian ta dire kan tsibirin Grand Bahama ta yi tawargaza shi da iska mai matukar karfi da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Prime Minister Bahamas Howard Mendes ya tabbatar da mutuwar mutane akalla 5 a tsibirin Abaco na Bahamas, yana mai bayyana barnar da ta auku a arewacin Bahamas da ta bakin sa abinda ba a taba gani ba kuma mai matukar yawa. Dorian ce mahaukaciyar guguwa mafi karfi da ta taba dira kan doran kasa cikin tsawon shekaru 84, kuma ita ce mafi muni da ta taba dira kan Bahamas. Prime Minister Minis ya ce dogarawan tsaron gabar Amurka sun isa Abaco don su taimaka da ayyukan ceto, to amma dole a dakatar da ayyukan ceto mafi yawa har sai bayan guguwar ta yi sauki. A Hong Kong, dubun-dubatan ɗalibai sun taru jiya Litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati, bayan da suka kaurace ma azuzuwansu saboda buƙatar gwamnati ta saurari 'yan rajin kare demokradiyya da ke zanga-zanga waɗanda suka shafe kusan watanni 3 suna ta gangami a kan tituna. Waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce 'yan makarantar sakandare wajen 10,000 ne suka kaurace ma azuzuwansu, kuma mai yiwuwa ma wasu ɗaliban kuma kimanin rabin wannan adadin ne suka yi gangami a daura da tsakiyar birnin. Ɗaliban sun sanya baƙaƙen kaya irin na ƙungiyar da ke zanga-zangar, da fuskokinsu a rurrufe suka buƙaci gwamnati ta saurari buƙatu wajen 5 waɗanda suka hada da janye dokar nan ta ikon ta sakiyar mai laifi zuwa China da kuma kafa kwamitin binciken cin zarafin da 'yan sanda suka yi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wata fashewar da ta auku a birnin Kabul da daren jiya Litini, 'yan sa'o'i kawai bayan da wani wakilin Amurka a tattaunawar da ake da Taliban ɗin ya nuna ma shugaban Afghanistan Ashraf Ghani dalla-dallar muhimman batutuwa da ke cikin wata yarjejeniyar da za ta kai ga janyewar dubban sojojin Amurka daga Afghanistan. Fashewar wadda ta auku a rukunin ginin Green Village wanda ke kunshe da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ɗakunan baƙi ya halaka mutane a ƙalla 5 ya kuma raunata wasu 50 a cewar mai magana da yawun ma'aikatar ta harkokin cikin gida Nazar Rahmi. Ana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu ɗin zai karu saboda yawan gine-ginen da suka ruguje. Tun da farko a jami'an gwamnatin Amurka dai sun ce sun cimma yarjejeniya kan daftarin jadawalin yarjejeniyar da Taliban wadda za ta buƙaci sojojin Amurka su janye daga sansanonin soji 5 da ke Afghanistan cikin kwanaki 135 bayan rattaba hannu kan kundin yarjejeniyar. jiya Litini Iraki ta tabbatar da wato ta dakatar da aikin gidan talabijin din Alhura wanda Amurka ke daukar nauyin sa bayan da ya yada wani rahoto na zargin aikata almundahana a cibiyoyin addini na Sunni da Shi'a a kasar shirin mai tsawon minti 12 wanda aka yada ranar Asabar ya zargin cewa hukumomin addinai na amfani da kudaden gwamnati ba bisa ka'ida ba wajen gudanar da wuraren addinai da harkokin siye da sayar da gine-gine hukumar kula da harkokin sadarwa da jaridanci na kasar ya zargi koko ta zargi gidan talabijin din da san zuciya da kuma bata suna tana mai cewa babu kwarewa da ka'ida wajen tsara rahoton ba ai adalci ba kuma ba a tuntubi majoyi masu tushe ba da haka ta umarci gidan talabijin din wanda ke yada shirye-shiryen sa da Larabci a gabar ta tsakiya da kuma arewacin Afirka da ya daina har sai ya gyara tsarin sa ya kuma nemi afuwa jiya Litini Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya yi barazanar korar duk wasu ɗan jam'iyyar ra'ayin riƙau da suka bijire muddin suka nemi su taka masa birki a yunkurinsa na fitar da Burtaniya daga tarayyar Turai ba tare da wani shari'i ba kujera mai rinjaye guda ce kadai Johnson ke da ita a majalisar dokokin kasar to amma a yayin da majalisar ke shirin dawowa yau Talata daga hutun bazarar sama yan majalisa wajen 20 daga cikin yan ra'ayin riƙau ka iya bin sahun yan adawa a majalisar wajen taka ma gwamnati birki a yunkurin Johnson na fitar da Burtaniya daga tarayyar Turai ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da zayyana sharadin ficewar ba mai magana da yawun sabon Prime Minister na Burtaniya ya gaya ma manema labarai cewa zai zama shirme kwata-kwata a ce yan majalisar dokokin da a baya suka ki amincewa da yarjejeniyar ficewa sau uku su saki kokarin yin kafar ungulu a yunkurin da Johnson ke yi na tattaunawa kan irin yarjejeniyar da za su iya goyon bayan ta
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC duk da cewa masana yanayi sun ce karfin maukaciyar guguwar nan ta Dorian da ake kirzatun za ta afkawa jihar Florida ya yi kasa amma kuma an yi wa mazauna yankin kashedi cewa za a iya samun ambaliyar ruwan sama wadda zai zo kamar da bakin kwarya Dr. Nasir Damowa mazaunin jihar Florida ne kuma ya yi mana fashin baki akan halin da ake ciki a Hira da Nai da shi yana cewa
a har yanzu dai wasu hankali ya dan kwanta da aka ji cewa guguwar ba za ta zo ma Florida da kai tsaye ba za ta bi ta tsaya a can East Coast wato
gabar tekun gabashin
to shine sai mutane sun dan kwanta da hankali amma duk haka nan masana da kuma hukumomi suna nan suna cewa kada a saki saboda yanda ita guguwar ta kasance ga ta tana da ƙarfi ka san yanzu ƙarfin guguwar ya kai kamar 100 mil 150 kowace sa'a amma kuma ita tana tafiya akan mil ɗaya kowane sa'a kare kenan tsaye take wuri ɗaya can
haka
to a haɗarin haka nan suka ce tana iya tayi ruwa masu yawa sosai to kaga yanzu ƙasar ta Florida wannan dama wannan wata na August da wuce an yi ruwa sosai to kaga ka take an ka ce a zo mata ruwa da yawa to ana gurin kamar a samu ambaliya da kuma sauran abubuwan da barna da ruwa sai aikawa saboda haka shine hukumomi da kuma masana suna jan kunnen mutane cewa kada a saku game da wannan cewa don an ga ta rage ƙarfi a yi dibin cewa kuma ana ganin kamar ba za ta zo Florida direct ba to kada mutane su saku da wannan an ce kowa ya tattara abubuwan da aka ce a tanada na abinci da kuma kamar misali masu prescription na magani na magunguna su bude shi su aje sannan su ma yan kwana-kwana suna nan sun yi shiri irin nasu na cewa kamar misali waɗanda suke kamar waɗanda ba su da lafiya haka irin su gidajen tsofaffin nan
haka
ana na ayin shirye-shirye ko da ta kama yanzu za a kwashi su daga wurin a kwashi su
to kaman da kake an ce ku tashi koko wurin ku da sauki
to wurin mu daman mu muna tsaki ga arewa ta tsakiya wato north central na Florida muna tsakiya to amma duk da haka nan dai an ce mu shirin ku ta kwana ko da aka yanzu kaga kaman ita jami'a ta wannan garin da muke wato University of Florida in Florida sun yi sanarwa cewa daman suna da wurare da ake iya fakewa in kaga baka da wurin da zaka gudu kamar toilet ta hita kana aikaci can suna da mafaka wanda suke wa mutane a kyauta sai kai sauri ka isa to ka ji shirin da aka yi ona ana nan da yake mu ba mu cika samun irin wannan ambaliya ba ko kuma guguwar ta yi ƙari saboda muna inland sosai muna ciki-ciki
daban da abin da zan tambaye ka kenan da yake ba saba samun irin ambaliya mai ƙarfi a can Florida din ba to wannan karo da ake hasashen samun wannan abu wani irin matakai ne su hukumomi suke ɗauka misali yadda za a yi saurin kwasan ruwa da sauransu idan an samu ambaliyar
to kaga shi kwasan ruwa dai nan Florida zai yi wuya saboda tun fil azal wato water table kaman ruwan ƙasa na Florida yana kusa-kusa da ƙasa in kai kamar gina ta mita uku ko hudu ba za ka kai ma mita hudu ba za ka cimma ruwa so kaga cewa a kwashi ruwan ba zai abin nan lallai kawai abin da aka hijja shine idan akwai gidaje wanda ke da hawa-hawa
to kamar benaye sosai
yawa sai su tai kamar ita wannan jami'a ta Florida din tana da irin waɗannan gidajen to sai shine aka yi shirin da suka yi kenan idan ta kama sai aka yi mutane a wurin amma gaskiya babu wani abu da za a yi game da na kwashi ruwan nan saboda tun fil az babu drainage na babu makwarara ta kwarai ta ruwa saboda ruwan suna kusa ga ƙasa tun fil az
to shin wani irin tanadi ne kuma kuka yi ba kanku ganin irin kira da hukumomi suka yi
ai to lalle mu dama mutun salazar mukan sayi abinci na wata daya haka mu aje mukan je nan garin Jacksonville da yake kusa da mu je mu suna sayar da abinci na halal hakan ga sai mu je mu so abinci ne dan dama haka sai mu aje to da mu muna da wannan kuma muna da abubuwan girki kamar na gas da kuma makwabcin mu shekarun jama'a ya kira ni ya ce min koda muna su ya so a rishi wani mai aiki da gas wanda ana ya dauka ta jirgi muna a muzo mu yi amfani da shi don muna su yadda shirin da muka yi mu.
Dr. Nasir Damowa kenan mazaunin jihar Florida. To kafin mu ci gaba bari mu shagata da wannan waƙar da ke zuwa.
Bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi Wane ne zai duba ni tambaya he na tambayan ka wayo na tambaya na kung ate na university sa kaduna ko may na equality.
Da fata an shakata da wannan wakar na wato na zayarin zamani. Wadannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti 15 kusan 16 na dare a nan Washington. Ga kuma shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ne ke kawo ƙarshen hirar da muka faro da wani babban jami'in kungiyar ma'aikatan motocin haya ta NURTW a Kano, Kabir Yakasai, wanda yake bayyana mana yadda suke gudanar da ayyukansu. A hirarraki da suka gabata tsakanin Kabir Yakasai na kungiyar NURTW da kuma wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari sun tabo abubuwa da dama. A yau Mahmud Kwari ya fara ne da tambayarsa kamar haka.
Akwai kalubale wata kila ta hanyar da kuke gudanar da ayyukan nan musamman yanzu in ka kalli tafiyar nan taku za ta shekara akalla kusan 5 zuwa sama da haka daga lokacin da kuka fara aiki anan da bayan da kuka taso daga inda kuke a baya. Amma gashi nan ko dazuna ji wani passenger wani driver yana korafin ku wato kwalirika da inda ruwa yake taruwa da ramuka ga sunan wurare daban-daban. Me ke faruwa watakila kuma gashi a hannu guda kuna karbar abin da kuke kira rabano?
To alhamdulillah akwai ban su abin da shafi bangaren tasha ko bangaren gyaran tasha kasa akwai company wanda yake karbar tashoshi a hannun gwamnati yake gudanar da al'amuran sa tsakanin sa da gwamnati. Kuma alhamdulillah shekarar da ta wuce dai shi wannan kamfani ya dan shigo ya bakin gurgudu na yara cikin tayan nan yadda dai bai kai ga kammalawa ba gaba daya. To amma yanzu hakan Allah ya da muna kan kadamin tunatar da shi wannan kamfani akan da Allah ya zo ya taimaka ya ƙara gyara mana wannan gudumin kamar yadda ka faɗa mu ma kanmu muna shan korafi daga gurin mutane akan wannan tasha ta mu.
Kaman kana gaya min cewa gwamnati ta dankawa wani kamfani ita wannan tasha kenan ta Kano Line?
Wannan gaskiya ne. Zahiri.
To misali akwai sharuda ko kuma da ka'idodin da ku tunda kuma kuna cikin masu ruwa da tsaki akan wani haka ya ake tafi kada tsari?
Kamar tsakaninmu da su kamfani? A tsakaninmu da kamfani alhamdulillah babu wata matsala gaskiya tsakaninmu da shi.
Misali ko wata yarjejeniya da aka yi da gwamnati tsakaninta da kamfani?
To ba mamaki a matsayina na kasa. Kila ko bangaren ciyaman ya san wani abu wanda ya shafi wannan wanda ni ban sani ba. To ban sani ba ko akwai wani yarjejeniya a sama tsakanin ciyaman wanda da shi daga shi wannan kamfani wanda ni ban sani ba. Eh ba mu mace kuma akwai wata yarjejeniya amma dai ni abin da na sani shi nake gaya.
Na ga kaman kuna da rabano kuna karbar a hannun direbobi misali. Shi kamfani kuke ba ku gwamnati?
Rabano da ka gani anan ban san wanne ka gani daga ciki ba mu dai
na ga idan mota za ta fita ana miƙawa kaman ɗaya daga cikin jami'in ku wannan na gora
ma'aikata ne na kamfani. Yawwa su ne ma'aikatan kamfani wanda gansu a bakin gate inda dai bai lori zai fita ya kawo su bashi receipt ya kawo kuɗi ya biya. Wannan shine abin da suke yi.
Ya kace ganin za a kyautata harkokin sufuri a Najeriya?
To alhamdulillah abubuwan da za a kyautata harkar sufuri a Najeriya abu na farko dai babban matsalar mu shine hanya. Rashin hanya ko rashin kyan hanya shine babban abin da yake ci mana tuwa ƙwarya. Saboda zaka ga abubuwa da dama suna faruwa wanda in ka bincika zaka tabbatar da cewa matsalar hanya ne. Yanzu yan kwanaki da suka wuce an yi accident anan idan ka bar takai kafin ka je Kacuku wanda a tace a gurin kusan mutum 20 sun rasu banda waɗanda suka karaire da wanda suka samu mugayen raunuka. Kuma wurin matsala ce ta rashin kyan hanya a wurin ramuka ne a wurin. To wannan shine babban matsalar mu ga bangaren gyara harkar sufuri.
To kukan cintibar gwamnati ko ku ankarar da ita ga matun da ku ne dai kuka fi mu'amala da hanya nan da ku da fasinjoji?
To alhamdulillah kafin mu kai ga gwamnati akwai hukumar kare hadura ta kasa musamman safety sukan dan shigo haka JPJP su ma sukan yi tunatarwa ga direbobi to sau da yawa mukan gabatar musu da wannan korafi na mu fa babban program din mu shine matsalar mu ta hanya ya kamata kamar yadda suke zuwa suke wayarwa da direbobi kai to ya kasance suna wayarwa da gwamnati ko kuma suna gwamnati kamar tunatarwa kan cewar muna da babban problem na matsalar abin da ya fada mu shine bangaren matsalar ta hanya yawa wannan shine abin da yake damun mu musamman harkar ta sufuri a yanzu
yaya batun su kuma yawanci musamman ba kwa ma'ara da wasu kungiyoyi ne haka masu zaman kansu ne suke watakila rajin kare rayuka ko kuma haƙoƙin mutane
to wannan bangaren wallahi da hukumar mu'amala da shauran kungiyoyi shi ma ba za a ce ba a yi ba to amma ka san kowanne hurumi akwai hurumin sa komai akwai hurumin sa ba da so in shiga wani hurumi wanda ba da ba
to madalla anan ne kuma muka kawo karshen wannan hirar amma ko mai zuwa zamu kawo muku wani shiri mai kayatarwa akan fadakar da hukumomi game da kare dimbin rayuka da ake asaran su ta hatsarin mota akan hanyoyin mu Tanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da bakun nashi Kabir ya kasai na NURTW a Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin Baba Yako makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
kuma da yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mali Barba ne gabatar mana da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Canard da she ne wacce ta ruwaito cewa jami'an tsaro a garin Galmi dake yankin Tawa sun kama wasu mutane biyu dauke da kilogram 15 na zinarin da suka koye a motar su kiran Marsandi Yaren ta ce binciken farko-farko ya gano cewa daga Kano suka fito da wannan haja da nufin shigar da ita birnin Yamai sai dai dubonsu ta cika akan hanya. Jaridar Le Nouveau Républicain na cewa hukumar Duan ta kasar Niger da takwarorinta ta Burkina Faso da ta Togo sun bayyana shirin jona wayoyi a tsakaninsu. Da zammar baiwa juna haske a game da kai da kawon hajoji. Jaridar ta ce wannan wata hanya ce da kasashen uku ke son amfani da ita. Don yakar masu kewaye hanyoyin biyan haraji da masu cin hanci yayin da ɗaya gefe matakin da ke fara aiki a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa zai magance cije-cijen jami'an tsaro akan hanya jaridar Air Info na cewa jami'an tsaro a yankin Maradi sun kama wani jami'in fafutuka Abdu Dan Neto bayan da aka yi ta yada muryar sa a shafukan sada zumunta yana mai zargin hukumomi da yunkurin boye gaskiyar lamari a dangane da wata jaka shake da dalolin Amurka wacce wasu ƴan Niger suka tsinta a Najeriya a jajibirin sallar laya jaridar tace kafin a ji abin da binciken kotu zai bayar bayanai daga ma'aikatar gwamnatin Maradi na cewa miliyan 1 na dalar Amurka ne yake cikin wannan jaka yayin da wasu kuwa ke ganin yawan waɗannan kuɗaɗe ya zarta haka mafarin wannan kace nace dake ƙara ƙarfafa a yanzu haka Makarkare da jaridar Lebanon wacce ta bayyana cewa matafiya akan hanyar tawa a Gadis Arlit na ci gaba da dandana kuda sakamakon mummunar lalacewar wannan hanya da a wurare da dama ba a ganin kwalta sai rere ko duwatsu wai kuma ita ce hanyar da Areva ke bi wajen fitar da karfin uranium din da kamfanin ke haƙa a karkarar Arlit zuwa kasashen waje yau shekaru sama da 40 jaridar tace Allah kadai ya san irin wahalhalun da matafiya ke sha musamman a wannan lokaci na damana da za a shafa kwanaki biyu ana jiran wucewar ruwan korama kafin motoci su wuce kamar yadda a kwanan nan fasinjoji mata da yara da tsofaffi suka tsinci kansu cikin irin wannan mawuyacin kangi inji Lebanon Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
kuma da ga gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuma saurare kuke aiko mana ta wayan tarho
Assalamu alaikum bi oyin mai magana an rab kana gaskiya abubuwan ko ita jama'a ne ke fara a Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne da tsarin samfo da ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake tunani a ringa sanin cewa su shigo da bai yi ba a ringa samarwa ana bari abubuwa suna shigowa ga sadan ci gaba kuma tabbatar da tsaro a kan iyaka na gode da Al-Arab kana da su.
Assalamu alaikum sashen hotel wuri a Amurka shi ne na alhaji ta hanyar siya jirgin da jirgin da jirgin da wannan hada-hadin da ake yi da hannun da ta yi ke da ke fi da ya ke ta hanci da rashawa da ta adon da fi ne a kowa ɗan sarari da ke sannan fiye ko ya ko mutuwa da ta samun ya shi ke mai zagon ƙasa da ke sosai da yadda za a samun nasara a yaƙi da jirgin ke ta adon ke ko shi ne suke daga 'yan ta'adda ko wani fannin da Najeriya da ake shugaban ƙasa ya samu nasara a cewa ya ce da farin jini shi ya fushi da ta Allah ya sa su ba kuma ko kuwa ne Allah ya sanya ta fi so na shirki. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na ɗan da Jojo Kadira jihar Lagos Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya yake godan da aka yi ana cikin shekara biyar kiga boda aitinan an wutunan na aiki wannan ba da zuri ba ne kun ba mu takabbal ne wannan ba shekara biyar boda tana nan aiki to na da yi na da zuri a wurin nan sai ta ce ba ya kamata ku canza tunani wannan tala ne da biyo ku a ce mu talakawa muna cikin wani halin kunci wannan bai dace ba wannan abin da duniyan kama ya kamata ko sai na gari wannan kuma talakawa cikin wahala
wannan zuwa yau da sai magana Mala Ibrahim Sabu sana uku anan karin kuma zama ya tare da su Najeriya da Iran kuma ina yin fata addu'a manyan manyan malamai sai ma da daga da kuma wannan ayyukan riya da aka yarda mu da shi na bana kuma ya Allah kawai sokin sa Allah ka sani mu dan sallallahu alaihi wasallam magana Mala Ibrahim Sabu sana uku anan karin kuma zama ya tare da
Assalamu alaikum ne magana malam mai zanen hula gollo jihar Bauchi ina son ya fahimta wannan dama ne kai ga ƴan uwana ƴan Najeriya cewa duk halin da muke ciki mu roki Allah shi zai fidda mu a cikin halin da muke ciki in ko muka tsaya muna korafi muna cin mutuncin wani muna zage wani muna zagi wani to mun baya fidda mu halin da muke ciki don mu daɗe a ciki amma mu yarda yin daɗin Allah ne a wahala ta Allah ce rayuwa ta Allah ce mutuwa ta Allah ne arziki daga Allah ne talauci daga Allah ne to idan muka haka mun samu lafiya.
Kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana da sakonni yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku takaitaccen labaran duniya.
To a takaice mutane kalilan ne suka iya barci a Bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Dorian ta dare kan tsibirin Grand Bahama ta yi tawargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga waɗanda suka yi alƙawarin taimakawa a yakin da ake da cutar Ebola da su cika alƙawarinsu yayin da ya kai ziyara Congo don bayar da gudunmawa a yakin da ake da cutar. A Hong Kong, dubun-dubatan ɗalibai sun taru jiya Litinin a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati don ci gaba da zanga-zanga.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai can da la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da kuma shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Ibrahim Almasi Garba da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya da umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku sai an jima. Assalamu alaikum.